Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Ga labarin duniya. A daren Juma'a, ɗan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da nuna ta wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta CNN ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zangar suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin. Masu zanga-zanga sun taru ne bayan da masu yanke hukunci suka wanke Kyle Rittenhouse, mai shekaru 18 a Kenosha da ke jihar Wisconsin, daga tuhumar kisan kai. Masu yari sun yi imanin cewa China da Amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida, amma za su kawar da batutuwan da suka shafi batun gina sojan Asia da tekun Pacific har sai dangantakar ta inganta, in ji manazarta. Shugaban Amurka Joe Biden ya gaya takwaransa na ƙasar China Xi Jinping a ranar Litinin ta hanyar hoton bidiyo. Shi ya kare iyaucin ƙasar China kuma ya ba da shawarar yin haɗin gwiwa, yayin da Biden ya buƙaci rage haɗarin tashin hankali, ya kuma yi kira ga shi kan take haƙƙin ɗan adam da kuma makomar Taiwan. Gwamnatin Amurka tana kallon ƙasar China a matsayin wata babbar abokiyar gasa mai wayo, yayin da Beijing ke ƙoƙarin bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arzikinta a gaɓar teku. Bangarorin biyu sun yi taho magama kan kasuwanci, inda kayayyaki na kimanin dala Amurka biliyan 550 aka sanya musu ƙarin haraji a yanzu fiye da na shekarar 2018. Da sarrin fasaha gami da fitintunan sojojin yankin, ƙasashen biyu sun aike da jiragen yaƙi zuwa mashigin Taiwan da kuma tekun kudancin China. Bacewa wani ɗan wasan tennis na ƙasar China wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na ƙasar da cin zarafi da alama da gwamnatin ƙasar China na son daƙile duk wata barazana ga mulkinta, in ji masu lura da al'amura. Pan Shu, ɗan shekaru 35, tsohon ɗan ƙwallon wasan tennis na duniya ne, ya bayyana ta kafar sada zumunta ta ƙasar China Weibo a ranar 2 ga watan Nuwamba cewa tsohon mataimakin faraministan ƙasar Zhang Guoli ya ci zarafinsa ta hanyar lalata, in ji sashen Mandarin na muryar Amurka. Hukumomin China sun gaggawa goge saƙon a wannan makon. Duk da haka, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun fara tambayar inda za a iya samun Peng, kuma ƙungiyar ƙwallon tennis ta mata ta Amurka WTA ta buƙaci da a kula da a wata yadda ya kamata, ma'ana tilas ne a binciki kan zargin da ake yi da gaske cikin gaskiya a bayyane, tare da tantancewa. Ta yi barazana janye dukkan gasarta daga ƙasar China, wanda ka iya janyo asarar miliyoyin daloli a cikin harkokin kasuwanci a ƙasar. Liz Truss bai magana da yawun ofishin kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ranar Juma'a ta ce yana da matuƙar muhimmanci a samu shaidar inda take da kuma jin daɗinta da kuma gudanar da cikakken bincike na gaskiya kan zarge-zargen da ake mata na yin lalata da zang. Labarin duniya na zuwa muku ne ga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin ba da shawara na cibiyar daƙile yaɗuwar cututtuka ta Amurka ranar Juma'a ta kaɗa ƙuri'a, inda baki ɗaya kwamitin ya amince don samar da allurar rigakafin COVID-19 ta uku ga waɗanda ke da shekaru 18 da haihuwa. CDC ta kuma ce waɗanda suka wuce shekaru 50 ya kamata su samu allura mai ƙarawa rigakafin kuzari. Matakin ya zo ne bayan da hukumar da ke tantance abinci da magunguna ta Amurka FDA ta faɗa da ba da izinin amfanin gaggawa don ƙara ƙarfin allurar rigakafin Pfizer da Moderna ga duk manya na Amurka.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki doni, kasuwa kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu.
Kana bukatar ka ta wani gehe ka so kaya saboda jin tsoro baka zuwa, ina zaka tsana ala, ina zuwa boku, ina zuwa alayidi, dole in bari
abubuwan sai dai ai tawo
yanzu dalilin da yasa
yake kun ba mu san dalilin ba, Allah kawai mun kwashi kan mu cikin ga
da wannan gobe wasa
jama'a masu jimu da sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da safiya da sake kasancewar mu da ku a cikin sabon shirin kasuwa akai miki dole. Shirin kasuwa akai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a wannan mako. Wannan shirin yana kasuwa yan gumi da ke tsohuwar kasuwa a jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya, inda aka hada sai da kayayyakin abinci kama daga shinkafa da doya da hatsi da dai sauransu, har da ma man girki. Kuma yanzu haka dai gani na shigo cikin wannan kasuwar, kuma ga yan kasuwan nan masu saye da sayarwa suna ci gaba da musaya.
Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a
yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin shugabannin ita wannan kungiya ta masu sayar da gumi a tsohuwar kasuwa a jihar Sokoto.
Assalamu alaikum warahmatullahi, sunana Bilyaminu Isa Muhammad, sakataren masu sayar da shinkafa tsohuwar kasuwa. To, kasuwanci babu abin da za a cewa sai dai alhamdulillah, saboda kowa san irin situation din da ake fuskanta yanzu na ƙasa. Mutane ba su da kuɗi, don haka dole kasuwanci irin roshin din da ake wurin sayayya kaya dole ya ɗan ragu.
Ya farashi yake yanzu na sayar da gumi din, don gashi na gani daban-daban, watakila akwai hawa na ɗaya, na biyu, na uku. Ya za ka yi mana bayanin yadda farashin yake a yanzu?
Farashin shinkafa ya ta'allaka ne daga kyanta da kuma yanayin tsaftarta, wanda an mataki na ƙarshe wadda ita ce Jamila, da yanzu dai ga halin da ake ciki ana sai da buhunta naira 48,000, wanda shantalinta sai ya kai 45,000. Akwai CP wadda tana bi mata, ana sai da buhunta 46,000, shantalinta ana sai da shi 42,000. Sannan akwai ƴattara wadda ita kuma ita ke bi ma CP kamar mataki na uku, ita kuma ana sai da buhunta naira 44,000, shantalinta ana iya sai da shi naira 40,000.
To, kamar waɗanda sashen Hausa na muryar Amurka ya tattauna da su masu hada-hada da cinikayyar sayan shinkafan nan, suna kokacewa farashi ya yi tashin gwauron zabi bisa la'akari da yadda suka saba sayan ita shinkafar a da. Shin menene ya kawo wannan matsalar?
Gaskiya wannan matsalar da ake samu mu, especially in mun kai consider da irin babban shinkafa, ita da mutanen da ke hituwa daga kudu suna yawan sai su sa cikin packing din na emptin Dangote, ma'ana 50 kg. So kaga ita mutanen da ke sayanta sun yi mata yawa, kuma ta dan yi karamci sabanin karamar shinkafa, wanda in an ka duba babban shinkafa da karamar shinkafa za a duba a ga cewa lalle karamar tarin jaye babba. So kaga tunda karamar tarin jaye da yawa, dole farashin ta ya kasa. Ita kuma babba tunda ba ta da yawa, kaga farashin ta dole shi karu, saboda masu sunta sun yi shinkafa yawa. Muna gogoriyar sayanta wurin da muke so ta, muna iya saye su kara naira 500 ko naira 1000, wanda adda kaya idan ga kari kuma kari zai bi.
A bayan nan majalisar dinkin duniya ta yadda wani rahoto wanda ya nuna watan Disamba na gobe za a fuskanci matsalar rashin abinci a sassa daban-daban na duniya. Kamar ku da kuke wannan hada-hada, ba ka ganin wata kalubale?
To, lalle dai hakkin wani kalubale ne wannan, ni a matsayina nake tunanin ana iya samu ne. To, sai dai in ta'allaka shi da irin wannan matsala da ake samu ta bandage, saboda mi suna hana matalakawa zaman lafiya da kwanciyar hankali. Duk yanda talaka ya so ya noma abu domin ya ciyar da kai ne, samun mu wasu kuma su ma su ci. To, kaga abin da yana da wahala, sun da yanzu ba za ka iya kirga ko kauyuka nawa ko gari nawa ya tashi sasalajiyar waɗannan matsaloli da ake fuskanta ba. In babu zaman lafiya babu ci gaban rayuwa, don haka muna fatan Allah shi kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli.
Ga wata mai sayar da abinci muna tare da ita, ya kasuwa a jiya?
Wala, yanayin kasuwa alhamdulillah, sai abincin da tsara.
To, ya ana samun riba koko dai an gode Allah?
An dai gode Allah.
Ko
gaba. To menene fatan ki nan gaba? Abubuwa su sauko watakila a samu wadata ko?
Au. Fata amene ka ga mun shirin bici ko mana gairo. Kasuwa a kai niki dole.
Farashi kan hau kan sauka. Kasuwa a kai niki dole.
Jama'a kada ku shafa shirin kasuwa akai miki dole ne ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ni tare da wani da ciyon kungiyar masu sayar da kayan abinci a jihar Sokoto.
Sunana Ibrahim Birewa mai gumi tsohon kasuwa. Ka san kowace kungiya dole sai an hankuri. Don akwai wanda ke zaune da su lafiya lau ku bata gari. Sannan shi doka na kungiya dole mutum ya bi ta ko ina su ko bai so. Iyaka ɗan kaso kanka abin da dokokin mu na kungiya zaka awo da kwanon da ya kamata ka auna da shi wanda baka tawayewa. Abin da mutum sai shi ya kasan ka bashi.
Amma akwai zarge-zargen da aka dade ane muku idan kun so wannan shinkafa da sauki kuna tsananta ma jama'a. Sannan abu na biyu kuma shine ana zuba manja idan tana wata kala ta sauya kala.
Wannan labari yana wannan kai. Batun a ce wa a sa ma shinkafa wata mai don ta canza launi wannan bata kawo nan gare mu ba. Kowa ya san wanda abubuwan suke abin lalacewa yanzu.
To wannan barazana ta yan bindiga da suke kara kaina a sassan karanan hukumomin jihar Sokoto. Kamar sun kawo muku illa.
Dole sun kawo kwarai don ko shekarun jiya an kama mutanen ma dogon awo. Wa'in sun ka ta sayan shinkafa 30 bafara. Ranar 30 sun ka taso an ka an kama su.
To me za ku gaya ma hukumomin Najeriya game da wannan dauki daidai?
Hukumar Najeriya sun kasa abin ai. Allah ya ka abuna kawai wanda ta taho lokaci Allah ka wani sauki ne. Kana buƙatar ka ta wani gehe ka so kaya saboda jin tsoro baka zuwa. Dole ka zauna wuri guda. Duk inda aka sayar da shinkafa Najeriya la babu inda ba shiga ba. Ina ya shinkafa su alƙarin Bauchi. Ina ya shinkafa ni. Ina ya zuwa Zaki Bell. Ina zuwa Kacina Ala. Ina zuwa Boko. Ina zuwa Alayidi. Dole in bari.
To a gehe daya kuma ga ni wata kasuwar ƴan doya a tsohuwar kasuwar ta Sokoto dake kusa ga masu sayar da shinkafa. Kuma yanzu haka yana tare da jagoran ita wannan kungiya ta ƴan doya.
Sunana Chairman Zakiru Maiduwa tsohuwar kasuwa. Yanda ne yake gaskiya an samu matsala daga can Niger domin doyi gare su wana sun samu matsalar rikici-rikicin lokacin da ake ciki shi ya kawo mu a wancada har ya kawo gare mu. Sannan doya yanzu nan tun daga can za a samu doya ƙasa fara guda wanda za a sai suwa 2,000, 1,500 ta ƙasa da ita 700 yanzu nan.
Wasu mununku na koka yadda farashin yake. Kamar wannan matsalar da ka faɗa ita ta kawo ƙarin tashin farashin
rikici-rikicin nan wanda ba a samu zama lafiya shi ya hana ma'aikata shiga gonakin su yi aiki abubuwan ya kasance ya lalacewa da kaiwa da ba a so.
To akwai wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya nuna cewa zuwa watan Disamba za a shiga wani yanayi na ƙarancin abinci. Ku da kuke wannan hada-hada kun ga alamu haka?
Lallai mun ga alamu haka. Kullum suka je suka dawo suka ce muna farashin ya ƙara tashi. Yau in ka je ka sai ƙwarya doya naira 100,000 an hako ma sati za ka sai ta 120,000. Kaga wannan abun su aka cewa mun lallai ga muna ganin yana zuwa kuma kaɗan-kaɗan.
Ko gashi yanzu jihar Sokoto inda ake neman doya da sauran jihohin arewacin Najeriya yan bindiga sun kara kaina sun hana kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kamar me za ku gaya ma hukumomi?
To hukuma ta tattalin cewa ta kula da talaka. Talaka ba abin gwanza ne ba kuma ba shi an ne suwa ba. Domin me sai ya yi aiki ne an shigo da shi birni sannan birni ka rayuwa. Duk ƙauye ta mutu to ita ma birni za ta mutu. Ba ƙauye ya zo gona ta ya aiki kuma yan bindiga daɗi sun aza mai harajin da su cewa dole na wasu ya ba da kuɗi ya zo kuma ɗiba abun nan. Idan bai ba suwa ba za a zo a yi musu maya guda a dare guda a tashe su garin. To duk shi ya kawo waɗannan matsalolin ne har ya zan wasu ko aikin ba su samu yi ba.
Sunana Alhaji Abdul Aziz mai doya tsohon kasuwa. Sakataren ƴan doya. Farashin doya bara gaskiya abu ya haye. Ban ga tun matsayin da shekaru mutum na sana'a ba to a ganin yawan gaida yi ka ɗan nan wanga lokacin ba. Kuma ga abubuwan mutane suna fama da matsalolin rashin kuɗi. A ce inda aka noman doya na irin wajen Jenneja State, irin wajen Plateau State da Nasarawa. To waɗannan wuraren duk babu zaman lafiya. Nan ma ne da su ma inda aka noman doya. Shekaran jiya ma an zo a ciro doya sun ce manoma noma kowa kada ya kuskura jibi amfanin gona.
Dan wasu da muka tattauna da su suna aza matsalar daga gare ku suna cewa kuna tsanantawa ba nan matsalar take ba kenan.
A to matsalar ai ba nan take ba. Ai nan take wani bai sauta ba dole wasu sauta. Amma an kaje ka so tsada dole ke ma ke bi tsada nan ka zo a tsada.
To amma akwai wani zargi da aka yi muku misali idan an kawo mota biyar ta doya a rana sai a ce mota ɗaya kuke saukewa saboda kada a sauke ta da yawa ta yi wato ta faɗi ƙasa warwas. Me zaka ce?
Gaskiya ina mai tabbata maka a halin da yanzu. So yanzu an kaje hilin doya mota guda ba za ka ci mora na waje ba a sauke ba. Kisa da abin ma ya mai karanci an kaje ne ka so ƙwarya 50. To bakin ku ɗan ka yi so ƙwarya 30 ko kuma ƙwarya 20 ko kuma ƙwarya 10.
Farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki dole.
jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole kuma wannan shiri ya zo muku ne daga kasuwar tsohuwar kasuwa da ke Sakkwato a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Lamido Abubakar Sakkwato da na jagoranci shirin ke ce da ku mu kasance lafiya
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
yanwa a cikin Kristi barkanmu da warhaka sunana Reverend Father Nuhu Bala wanda yake mataimakin jami'in Ecclesia Katolika dole a ce kowane dan adam akwai salama a cikin zuciyar shi idan muka duba kasar mu Najeriya a yau akwai tashin na rashin tsaro a tataruwar abubuwan da suke faruwa zamu gane da cewa akwai rashin salama na farko idan akwai salama a cikin zukatanmu za a iya samun salama a cikin gidajenmu idan akwai salama a cikin gidajenmu da iyalanmu za a iya samun salama a cikin kabilu a cikin addinai daban-daban da muke da su a Najeriya bari mu ba ku misalin na yaren Hebraniyanci Shalom Aleichem wato salama ta kasance gare ku haka addinin Kristoci ya kwa lokacin da Yesu ya dawo ya ce musu salama aleikum ɗan uwana da kuma abokan hudata musulmi na dukkan fadin duniya da cewa su ma sun tabbata yadda inda ma za su shiga gidan mutum sai sun ce menene salamu aleikum wato bari salaman nan ta kasance tare da ku kuma akwai ƴan salama a cikin gidan sai su amsa su ce menene salama kuma a gare ku kamar yadda aka bayyana mana a bishara ta hannun Matthew sura 5 aya 9 yace albarka ta tabbata ga masu kulla zumunci domin za a ce da su ƴaƴan Allah wato mutum shi kadai ba zai iya kulla zumunci ba sai akwai dangantaka tsakanin shi da wani ba wanda zai iya zauna a duniya shi kadai ya kulla zumunci a cikin rashin tsaron nan abinda muke nema ko kuma muke bukata shine dangantaka tsakanin musulmi da krista bari ubangiji Allah wanda yake bada salama ya aiko da salama sa a tsakanin mu idan zamu zaman lafiya da juna cikin kauna da kuma bada girma ga ubangiji Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ya albarkace mu
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan yadda ake kula da lafiyar farce da kuma cutukan da suka danganci farce amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin mutane kan yadda suke kula da farcen su
Aminatu Bono ina kula da farce na ne da yanke su da kuma a dan filing din su hakan nan dai
bayan sati nawa nawa kike yanka farce
eh yawanci dai ina da yanke farce na kowace juma'a saboda suna tsirowa da wuri
kin taba jin labari a wajen likita ko wani wuri cewa akwai ma cutuka ko kuma datti da farce yake tarawa
eh na taba ji an kika la'akari ma an kika bar farcen ki hakan nan zaki ga datti sun shi shiga ciki kuma zaki mutane yawanci zai zo su dauka abinci su fara ci ba tare da an wanke hannun nan ba
Yusuf ya daura gaskiya ina kula da farce na ta hanyoyi daya zuwa biyu na farko ina kula da farce na yadda idan ya fito yayi toho ma'ana ya fita yadda ya kai matsayin da ya kamata in yanke shi to nakan zauna in yanke shi sama da shekara 10 lokacin da aka yi ta wayarwa da mana kai cewar akwai annoba irin su kamar kanjamau da dai sauran wasu irin wannan cututtukan da akan iya daukar su ta hanyar yankan farce to wannan yasa ne naje na siyo shi almakashi na yankan farce dan nazo na aje shi a cikin jakata wanda ni nake yanke wa kaina farce a kowane sati to ranar juma'a da na tashi da safe kafin na yi wanka sai na yanke farautana idan na yanke su sai na goge su ko wani almakashi da nake amfani da shi kamar yadda masu yankan farcen suke kin san sukan zo da wasu almakasa haka da dan da to akwai wanda nake amfani da shi shi kankare shi nake to wannan idan na kankare shi kuma na yanke da na shiga na fito daga wanka na shafa mai bana shafa mishi mai irin yadda su masu yin suke yi amma ni man da nake amfani da shi na jiki da na dan shafa to sai kiga farin da ke jikin shi farce farcen da na kankare ya koma. Shi sanya mutane da yawa suna mamaki wai ina nake zuwa ana yankin farci saboda yanayin yadda nake kula da farautana.
To shin ka taba ji ko likita ko a wani wuri an yi magana cewa akwai ma cutukan da suke buya a karkashin farci?
A gaskiya ban ji ba.
Sunana Basira Sanbala. Gaskiya ina kula da farci na kamar yadda nake kula da gashin kaina saboda da ta fito ko dan yaya ne idan ta fito hakan nan hankali na baya kwanciya hasse na cire ta hannuna sannan nake samun nutsuwa. Kamar irin misali in ce maki kaya ne sun yi datti a jikina idan ban cire ba bazan ji dadi ba kamar kaina ne yayi min datti idan ban wanke ba bazan ji dadi ba to haka ita ma akai fata na dauke ta. Eh naji akwai datti dake da bakin dake take taruwa a cikin akai fa an ce ba a so a ci a musulunci kuma akan ce inuwar shedan ce ma ita kanta akai fa idan ka tara.
Sunana Maryam Sani. Ina kula da farce na sosai yanda ya kamata ni awoci ya dai san farce ne amma dai ina dan barin shi time to time amma dai gaskiya ina goge shi kowace rana da cotton bud nakan shiga in goge da safi da rana ma haka da yamma ma haka nakan goge shi sosai bana barin datti ya shiga amma akai fa daya ne nake bari.
To madalla tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin director na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Shifa dake yankin karamar hukumar Karu a Abuja kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa da ta Isa Adamu Mavo barka da wannan lokaci.
Barkamu da warhaka.
To likita ta yaya ma ya kamata mutun ya kula da farcensa?
Lallai hakikanin gaskiya farce abu ne wanda ya kamata a ce mu dinga kula da shi a koda yaushe kuma akwai hanyoyi da dama da ya kamata a ce mu dinga kula da farcen mu misali saboda kar a dinga samun matsala yau da gobe. Abin da ya sa kawai shine bincike ya nuna cewa wanda yake da farce misali sannan a ce baya kula da shi sosai to yana iya kuma samun matsala daga nan imma abin da ya shafi jin ciwo a jikinsa ko wani nau'i wani abu haka ko dai samun akatsi ga abin da ya shafi kaman tara da ti da wani abu haka da zai kai ga ya samu matsala ko dai rashin lafiya zuwa gaba.
Na'am, to likita kamar bayan kwana ko kuma sati nawa ya kamata ma mutun ya rika yanke farcen sa?
To dama abin da ya shafi farce akan bada shawara dama abin da ya shafi kula da wannan ya zamto cewa imma an dan gajarta su misali ta inda ba za su bada matsala ba ko kuma akai ga yankewa gaba daya. Na san masu sauraron za su yi farin cikin sanin cewa hakan na kula yakan kai ga mutum ya san cewa ba ma farce kawai ba hatta su ma na kai misali kamar misali ga mazaje akan bada shawaran misali idan sun kai yanayin da ba za a iya kula da su wurin tsaftacewa ba to ya kamata a ce ana gajartawa. To hakanan hakikanin gaskiya akan farce ya zamto cewa ko ana iya gajarta farcen misali ta inda ba zai tsawo ya bada matsala ba ko kuma ya zamto cewa an yanke gaba daya ta inda dai zai zama ba zai tare da ti ko wani abin da zai ko wani abin da mai kama da haka da zai bada matsala zuwa gaba ga shi wannan wanda yake dauke da wannan farce mai tsayi ko wani abu ba.
To kamar wasu irin cututtuka ne suka danganci farce ko kuma mutum zai iya cin karo da su sakamakon rashin gyara ko kuma kula da farcen sa?
Akwai cututtuka da dama da mutum yakan iya kamuwa sakamakon ya bar farce kuma hala ba kulawa saboda datti yakan taru a karkashin farcen sa sannan daga baya zai iya cin abinci da wannan farce musamman in aka samu karancin wanke hannu ko wani abu. So lalle akwai cutuka da dama da mai sarau ya kamata ya san cewa lalle bisa ga dukkan alamu ana iya samun wannan matsala idan ya zamto cewa an samu rashin kula da farce misali. Cutuka dai suna da dama dauka misali kaman dauki misali kaman abin da shafi gurbatan abinci misali kamar abin da kiran sa food poisoning. So yakan zamto cewa wasu kwayan halittu musamman nau'i na kwayan halitta kwayan cuta na bacteria misali da sauransu sukan zamto sun samu asali saboda zama da suka yi a gabashin farce sannan daga baya mutum aka samu karancin wanke hannu ko kula da farce din misali sai ya zamto cewa ya haddasa cututtuka da dama haka misali daga ciki kamar da na faɗi akwai abin da shafi gurbatan abinci na food poisoning da muka yi magana sai kuma ana iya samun cututtuka da dama kamar abin da shafi onychomycosis da sauransu dai haka akwai parenchymitis da sauransu duka dai nau'uka ne na cututtuka da yakan zamto akan samu imma ka zamto ya zamto cewa an samu matsala wurin ita farce ta zauta ta samu ko daga ciki an samu kumburi ko zafi ko kuma wani dan ciwo daga ciki saboda dai matsalan da aka samu. To amma zan so masu sauraro su san cewa da dama irin wannan matsaloli suna da alaka da rashin tsaftace farce misali sai ya zamto cewa abin da yafi dama yafi yawa da a cikin al'umma musamman kasashe masu tasowa shine abin da yafi yawa na gurbatan abinci imma daga waje da hannun sa ko bayan ya riga ya ci misali ya kai ba ciki misali sai ya zamto ciki ya kumbura ko a samu gudawa da ko atini ko sa'uwa daga baya duka wannan dai hukumar hukunce cibiya ta kula da cututtuka ta Africa wato Africa Center for Disease Control and Prevention sun jawo hankali game da wannan sosai idan akai magana tsaftar jiki to ya kamata kuma a hada abin da shafi tsaftar misali kaman personal hygiene kula da jiki wanka da wanki misali ko abin da shafi kula da baki wurin goge hakora da kuma barce da sauransu misali
wani dan jan hankali zakai wa irin masu kula da yara ko kuma iyaye akan barin farce yayi tsawo a hannu
lalle idan farce yayi tsawo a hannu misali iyayen mata da suke kula da yara da sauransu nayi magana farko zan tawo mu da ke cewa akan samu ko abin da shafi jin ciwo ko rauni ko wani abu lalle wanda ya farcin sai zama ya tsayi sosai yana iya samun imma ya kare ya samu matsala ko kuma shi din abin da ya shafi rike wani abu ya zamto cewa ya kaman jariri da kike magana lalle fatarsa ba ta da kwari kuma ana iya samun matsala abin da ya shafi kaman daga fata ko daga rike yaron ya zamto cewa yau da gobe saboda an bar farashi masu tsawo sai ga an ji masa ciwo ko an karci jikin sa an ji masa ciwo saboda wani abu sai kuma har yanzu zan son jawo hankalin mata iyaye mata misali masu kula da yara har yanzu akan wannan gaba saboda yakan zamto cewa su canza kaman canjin abin da ya shafi pampas da sauransu da ake yi wa yara a shirye jikinsu da kayaki da sauransu ko su hadu bafi da macirewa yakan iya ya an kai mataki da za a iya daukan datti daga waje kaman daga farce misali saboda duk abin da ya shafi farce na datti daga sai baka iya ganin sa daga waje to amma yau da gobe imamu amara ko zufa ko wani abu yakan kai daga baya dattin yakan iya fita to kin ga ana iya shirye yaro kuma daga baya a ce akwai datti a hannun ita uwa mai kula da wannan yaro shawara ta ga wannan iyaye mata shine lalle su tabbatar da yanke farce zamanto wajibi a gurin su ko kuma da muke maganan kar a bari yayi tsayi misali a dan rage dan gajar ta yadda ba zai dauki datti daga ciki ba ya zamanto wajibi a gurin su sai kuma abin da shafi wanke hannaye su zamanto cewa imma ka musu kusanci yaran su sai wanke hannaye ko kuma bayan sun gama shirya su gaba daya ya zamanto cewa sun wanke hannayen su kafin su cigaba da su al'amura
akwai wasu wanda suke da ko dabi'a ko suke son su ga farce ya dai tsawo a yatsan su shin mutum zai iya barin farcen sa da tsawo amma kuma ya riga misali wanke dattin da yake shiga cikin wannan ba matsala bane
so lalle matsalan datti idan ana wanke farce bai da matsala anan wannan bangaren to sai kuma mu duba wasu bangarori da dama kamar abin da ya shafi yau da gobe rike wasu abubuwa da zai yi imma rike kofa akwai wanda zai bar farce misali zan bada yazo zai rike kofa kawai shikenan sai farcen sai ya zama ya kare a wannan lokacin to kin ga yana iya jin ciwo da karan kansa da dan wannan bangare da ya kare din ko wani abu to amma lalle bisa ga duka alamu idan mutun ya zamto zai iya samun lokaci ya bada lokacin sa na kula da farce lalle barin sa yayi tsawo din yana iya ganin cewa bai da matsala ta wannan abin da shafi barin datti a ciki to amma abin da yafi shine kawai kamar yadda ita cibiyar kula da cututtuka ta magana ta Africa gaba daya cewa yankewan ko kuma ragewa din shi yafi daidai saboda kula da irin ko rauni ko kaiwan farce ko wani abu da yake zafi saboda dan adam ma yana da wani abu daga baya ba ma yake ya samu lokaci yana kula da farcen daga baya kuma yazo a ce bai samu wannan lokacin ko kuma ya zamanto ya kasa samun lokacin da zai zauna yayin wannan sai ya zamanto ya tara datti a ciki wanda kuma dattin nan zai iya bada matsala daga baya wurin samun imacin abinci ko rike wani abin da bai da tsafta kaga daga baya an samu da rashin tsafta ko rashin lafiya ko cututtuka da dama da akan samu saboda irin wannan samun datti daga karkashin farce da sauransu
to madalla duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai a tare mu a mako na gaba inda za a ji mu da ci gaban shirin a madadin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar da kuma likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavu nake cewa mu kasance lafiya
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.